sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu aroma jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da su son kama tashar to sun iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'atu babban rana 19 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shin namu ya kunsa Nazir a ba mu dandanan labaran.
To wani rahoton majalisar dinkin duniya ya ce dakarun da ke goyen bayan gwamnatin Sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan Yuli na shekarar 2006 zuwa watan Janairu na shekarar 2017 a garin Yei. Donald Trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare a matsayin shugaban Amurka a yau Juma'a. Syria ta yi Allah wadai da harin da dakarun da Amurka ke jagoranta suka kai akan wurin da sojojin gwamnati ke wanda jami'an Syria suka ce yayi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da kuma lalata kayayyaki.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan kunar bakin wake sun tada bom a cikin jami'ar Maiduguri.
Abin da ya faru ba akwai wajen remedial program da ke wannan. Akwai Zena Construction Company. So for the first time nan na farko sun biyo ta wajen Zena Construction Company wannan ne.
Daga batun ƴan kunar bakin wake sai masu cewa wato rahoton kungiyar ta Transparency International mai cewa ana autan da kudin gwamnati da zaran shugaba Buhari yayi tafiya amma kuma gwamnati ta ce wannan ƙarya ne.
To duk abin da kaga an gabatar da shi a zauren majalisar kasa an kuma yi an amince a kashe wannan kudade wannan abu ne da yake kan layi da ake da buƙatar a yi wannan abin idan wannan lokaci yayi.
Ah kuma muna da rahoto akan yadda al'umma za ta taimaka domin yaki da cin hanci sai Mahmud Ibrahim Kwari da zai shigo da shirin sa. Wato sai Mahmud Lalo da zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wani rahoto majalisar ɗinkin duniya ce dakarun da ke goyen bayan gwamnatin Sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan Yuli na shekarar 2006 zuwa watan Janairu na shekarar 2017 a garin Yei. A yau Juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin majalisar ɗinkin duniya a Sudan ta kudu da kuma ofishin kula da haƙƙoƙin ɗan adam ya wallafa. Rahoton ya kuma bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi akan fararen hula da zaben wasu ana kashe su sace-sace da ƙona kadarorin fararen hula gami da faɗe ga mata manya da ƙanana ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yaƙin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya ba da damar ci gaba da binciken. Rahoton ya ce faɗan ya ɓarke ne yayin da sojojin da ke goyon bayan gwamnatin suka bi abokin hamayyar Salva Kiir kuma tsohon mataimakinsa Riek Machar. Faɗan ya ɓarke a hanyarsa ta guduwa abinda takardun suka ce kenan. Rahoton ya ce rikicin a yayi ya ƙara nuna irin matsayin da aka kai na ɗauke kai a Sudan ta kudu wanda ya haifar da maimaita tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar. Sudan ta kudu na cikin shekara ta hudu a cikin tashin hankali tunda faɗan ya ɓarke tsakanin magoya baya da kuma abokan hamayyar Kiir a watan Disambar shekarar 2013. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane miliyan 1.8 ne suka a Sudan ta kudu suka tsere daga ƙasar da kuma wasu miliyan 1.9 da suka rasa mazaunansu sakamakon faɗan.
Shugaba Donald Trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare a matsayin shugaban Amurka a yau Juma'a inda zai bar White House cikin rikice-rikice wanda ya janyo wasu 'yan siyasa ke kwatanta shi da rikicin Watergate da ya sanadiyar sauke tsohon shugaban Amurka Richard Nixon. Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa muna fatan mai da wannan al'amari a bayanmu. Rikice-rikicen sun haɗa da korar tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI wato James Comey yayin da ake zargin Trump ya buƙaci Comey ya dakatar da binciken tsohon mai bai shawara kan harkokin tsaro wato Michael Flynn. Haka kuma shugaban na fuskantar tambayoyi dangane da alaƙarsa da Rasha a yayin takarar shugabancin ƙasar da kuma zargin bayyana bayanan sirri na tsaro ga ministan harkokin wajen Rasha a yayin tattaunawarsu a ofishin shugaban da ake kira Oval House a nan DC. Wuraren da zai yada zango a yayin wannan tafiya sun hada da Saudi Arabia, Isra'ila da Vatican wurare uku masu alfarma na addinan. A ziyararsa ta Saudi Arabia, Trump, wanda ya kasance mai suka da kuma rashin yarda da musulmai, da har ma ya yi kokarin hana musulmai shiga Amurka, zai yi magana akan addinin musulunci a gaban shugabannin musulmai, mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkokin tsaro. Mark Hester ya ce shugaban kasa na fatan ganin zaman lafiya a addinin musulunci.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Anan kuma sirri ce ce Allah wadai da harin da dakarun Amurka ke na da ke ja Amurka ke jagoranta suka kai akan wurin da sojojin gwamnati ke wanda jami'an Siriya suka ce yayi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da kuma lalata kayayyaki. Jami'an Siriya sun fada a yau Juma'a cewa harin na jiragen sama da aka kai kusa da iyakar Siriya da Jordan na daƙile kokarin sojojin Siriya a wajen yakar ISIS. Rasha, wacce take mafi kusanci da gwamnatin Siriya, ta kira wannan hari akan inda sojojin gwamnatin Siriya suke a zaman wanda bai dace ba. Aji Alhamis ne jami'an Amurka suka ce jirgin dakarun hadakar ya kai hari kan mayakan da ke goyon bayan gwamnatin Siriya da suka ci gaba da sabawa yarjejeniyar ware waje domin horas da mayaka na musamman a matsayin sojojin sa kai na Siriya. Mai magana da yawun rundunar Amurka a gabas ta tsakiya, Major Josh Jacks, ya fada wa VOA dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Siriya sun shirya jerin gwanon motoci ne a arewa maso yammacin barikin Altanf da tankoki da kuma motocin ruguje gini da kuma motocin aiki dauke da makamai game da motocin sojoji da kuma motocin makanikai. Haka kuma sun fara kama wurare domin fara fada da tankokinsu.
A yau Juma'a, masu kada ƙuri'a na zuwa rumfunan zabe a Iran domin zaben shugaban kasa. Shugaban kasa Hassan Rouhani na iya fuskantar kalubale sosai daga masu tsatsauran ra'ayi wanda suka soki lamirin yadda ya rike tattalin arzikin Iran da kuma yarjejeniyar nuclear da ya cimma da kasashen yamma. Rouhani ya sami nasarar karfa siyasar sa ce ta shirya yarjejeniyar nuclear wacce ta janyo sassauci akan takunkumin harkokin tattalin arzikin da aka dora kan Iran. Amma waɗanda ke kalubalantarsa a zaben, Ibrahim Raisi ya kalubalanci yarjejeniyar ce saboda tabar takunkumi a kan harkokin bankuna da kuma harkokin kuɗi. Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Da rahoton tara bom a jami'ar Maiduguri, inda wasu suka tara bom ɗin amma su kaɗai ne suka mutu. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta ce a daren jiya ne wasu yankunan da bakin wake su uku ne suka kutsa cikin jami'ar Maiduguri da suka tara mabuman da ke jikinsu. Rundunar ta dai bayyana hakan ne a wata sanarwa da mai magana da yawun jami'an 'yan sandan DSC Victor Soko ya aikiwa manema labarai ta hanyar sadarwar yanar gizo, wanda ya ce waɗannan yankunan bakin wake su uku ne suka shigo harabar jami'an Maidugurin suka kuma dumfari ɗankunan kwana na mata, sai dai ba su samu nasara ba. Dangancewarsa, jami'an tsaron da ke aiki a cikin wannan jami'a sun katse masu hanzari. Ya ce ɗaya daga cikin waɗannan yankunan bakin waken ya tara bom ɗin da ke jikinsa ne, inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taɓa kowa ba. Saura guda biyun ma sun tara bom da ke jikinsu kusa da wata kamfanin ƙere-ƙere da ake kira Construction Company a cikin jami'ar Maidugurin, inda suka kashe kansu da kansu. Sai dai ya ce wasu jami'an tsaro da ke aiki a jami'ar su uku sun samu raunuka, amma yanzu haka komai ya koma daidai. Na dai tuntuɓi wani ma'aikacin wannan jami'a ta wayar tarho, wanda ya shaida mini cewa waɗannan mahara su biyu ne suka zo, kuma dukkaninsu maza ne, kuma su kaɗai ne waɗannan bom-bomman ya kashe. Sai dai wasu maraba guda biyu sun ji raunuka sakamakon tashin waɗannan bom-bomman. Ga mai da hirar namu ta kasance.
Abin da ya faru ba, akwai wajen remedial program da ke wannan. Akwai Zena Construction Company. So for the first time nan na farko sun biyo ta wajen Zena Construction Company wannan ne.
A cikin university din?
A cikin premises na university.
So
da suka zo, Allah ya sa ba su kama ko ciki ba sai a iya flasterin nan abin. Akwai raguna guda biyu wanda head ne ya kashe raguna guda biyu na wani security mu na jafi haka. Shi kuma wannan wanda ya zo da flastering shi ma ya zama pieces kan shi a can hannun shi a can. An ce guda biyu ne.
Yanzu a cikin ba wanda ya mutu a ciki banda da ragunan nan guda biyu.
Da ragunan su da nan ba su kai bambam su ne. ne.
Wannan dai shine karo na uku da ake samun tashin bubabumai a cikin jami'ar Maiduguri, musamman ma na yan kuna bakin wake, wanda kuma cikin mako guda aka kai wannan harin kuna bakin waken su biyu, da kuma jami'ar Maiduguri ke cigaba da hakikin cewa za ci gaba da gudanar ayyukan koyarwa duk da irin wannan barazana da waɗannan mahara ke yi.
Fati ɗaliba ce, ga kuma ƙarin hasken da ta muna.
To dai an dan baka ne suka ga mutumin irin a bayan hostel, sai irin suka suna koro shi nan sai ya shigo cikin hostel din. Sai shigo cikin hostel din sai ya zo ga ruwa aboki sai ya dauka ya sha. Ya sha ruwan, to sai wata mata ta fito sai ta ce masa kai me kake yi? Sai ya ce mata ki shiru sai ta fara ihu. Ta fara ihu sai muka fito. Da muka fito sai ana irin bin shi ana stressing din da yaje ya gudu nan ya fito ya dawo sai can aka neme shi aka rasa. Sai ashe ya hau saman bishiya. Da ya hau saman bishiya sai aka zo ana tafiya ana hahaskawa aka tada jen sai ya mutu. Da ya mutu aka tsara tadawa ya mutu sai aka zo sai aka hango kafan shi a sama. Sai aka ce gashi nan. Sun jeru za su je su uku sai bomb din ya tashi da shi daga sama sai ya fadi.
Shi kadai ne aka gani ko shi kadai ne ya zo?
Su uku ne suka zo dan yana gudu yana cewa ba ni kadai na zo ba mu uku ne muka zo haka yake fada yana gudu.
Kamar da wani lokaci ne?
Irin sadi na dare.
A cikin wurin kwananku ne wurin koko a azuzuwa ne?
Ba azuzuwa bane a cikin wurin kwananmu ne amma ta bayan hostel din amma already muna katange ne kuma ga hostel din namu ma ba a katange bane da irin waya din nan aka katange hostel din.
To da ya tashi da shi amma ya ji wani rauni kamar dalibi haka?
Bai ji wa dalibi rauni ba sai security ne ya ji wa rauni guda biyu da kuma irin ƴan bakan nan guda daya.
Amma dai ba su mutu
ba su? Ba su mutu ba, an daddaren an kwashe su an kai su asibiti.
Amma bai shafi kowane ɗalibi ba?
Bai shafi kowane ɗalibi ba.
Wannan wurin kwanan na mata ne koko na maza da mata ne koko dai haɗe suke?
A'a, kawai na mata ne zalla. Kuma ma hostel ɗin ba na makaranta ba ne, private hostel ne, amma a cikin makarantar yake.
Allah ya kyauta. Daga nan sai Abuja, inda kungiyar Transparency International ta yi zargin cewa da zaran shugaba Muhammadu Buhari ya fita kasar waje sai wasu jami'an gwamnati su fara autanda da kudin gwamnati. Sai dai gwamnatin ta ce wannan ba gaskiya bane. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Awwal Musa Rafsanjani ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula da ke fafutuka a cikin ƙasa.
Najeriya dai tana da dokoki, tana da ƙa'idodi, saboda haka ko da shugaban ƙasa yana nan ko baya nan waɗannan dokoki dole ne a bi su. In dai har saboda mutum ɗaya ne shugabannin gwamnati ba za su yi abin da yake ya dace ba, to ai akwai mashkila. Kenan gyaran da ake so a yi ma bai yi ba kenan, saboda idan Allah ya sa wannan shugaban ƙasa ya gama mulkinsa ya tafi kenan ƙasa za ta ci gaba da lalacewa. To hakika kam abin damuwa ne, abin tafi.
A cewar Mutari Adamu Yarima sarkin Babarawa, batun cin hanci da rashawa a Najeriya tun da ma can ba wani abin da ya canza.
Tabbas abin da kuke zargi gaskiya ne, domin dalilina shine gwamnatin Buhari tsohuwar jiya ne aka sa ta a cikin sabuwar kwalba. Muhammadu Buhari waɗanda duk suka zaɓe shi mutane ne waɗanda daman sun saba almudahana a ƙasar nan, sun yi abubuwa wanda yake a baya na cin hanci da rashawa, su kuma ta'allati da kuɗaɗen al'umma, sai ya zamana cewa suka zo ya hau jirginsu ya ci abincinsu ya kashe masa kuɗaɗe suka ɗore masa gindi ya hau wannan gwamnati. Sai ya kasance cewar gashi nan yana ma ba ma ya fita ba, ai transparency da suke wannan maganganun nata ai yana cikin gida ma an zargi shugabannin nasa waɗanda suke kan gwamnati kamar yanzu Kyari. Sannan yana cikin gidan Jalal Araji fa mana sakatarsa ne na jila, aka cire shi kuma aka daɗa mai da shi yana nan. Sannan kuma a lokacin da aka daɗa koma Babacir da cewar ya sati an yi almudahana da wa'ansu kuɗaɗe ana zarginsa da wa'annan duk yana cikin ƙasa.
Amma a ɗaya ɓangaren kuma gwamnatin Najeriya ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Shaban Ibrahim Sharaɗa, haɗin shugaban ƙasa na musamman ne kan kafin watsa labarai.
Kowane minista idan yana da wani abu da wannan abun daman an saka shi a cikin kasafin kuɗi ana so za a yi kaza a wuri kaza, za a yi kaza a wuri kaza. Idan shugaban ƙasa da mataimakinsa da dukkanin wakilin da suke cikin wannan majalisa sun yarda, daga nan ne za a shigar da wannan abun cikin ƙuduri a kai shi. To amma fitar da waɗannan kuɗaɗen sai kuma a hankali. Akwai kuɗaɗe da ya kamata a ce minista ya kashe ko wani jami'in gwamnati wanda zai iya a tsakanin da kusurta da ma'aikatansa, amma akwai abin da ya wuce ka'idar shi ya yanke hukunci ya kashe wannan kuɗi ke ya zai gabatar. Misali zaman zuwan majalisar zartarwa da aka yi na wannan sati karkashin jagorancin shi mataimakin shugaban ƙasa wanda yake rike da daraja martabar a halin yanzu, ai an ba da izinin fitar da kuɗi naira miliyan 46,000 ga ma'aikatar wato ruwa ta tarayyar Najeriya wanda aka ce a je a ƙarasa wannan aiki na jam'in kashin abin da kaga an gabatar da shi a zauren majalisar kasa an kuma yadda an amince a kashe wannan kudade wannan abu ne da yake kan layi ake da bukatar a yi wannan abin idan wannan lokacin yayi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ai mulki ne kimace ta Allah sannan shine hanyar halaka.
To daga Abuja sai jamhuriyar Niger inda aka yi taron kwanaki uku domin cusawa matasa halin da'a da dogaro da kai da kuma gujewa ayyukan ta'addanci. Ga Tamar Abaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu na Madobi shine ya rufe taron inda yayi alƙawarin kai dukan waɗannan shawarwari da aka tsaida ga magabata don a duba yadda za a gudanar da su.
Na yi matukar gamsuwa game da sakamakon da wannan taro ya cimma. A tsawon yini uku masana daga ƙasashe daban-daban na duniya sun zo sun yi mahaura a game da matsaloli wanga na Boko Haram da aka samu a wannan yanki na Basin du Lac Chad. Sannan sun ba da shawarwari a game da hanyoyin da ta cancanta abi don a samu zaman lahiya mai dorewa. Na tabbatar musu da cewa wannan shawarwari da suka bada zan dauke su da hannu biyu in kai ma magabata, kuma insha Allah za mu yi nazari a kansu mu gani kakane gwamnati za ta tashi tare da abokan arziki mu kawo babban dauki don a samu zaman lahiya mai dorewa a wannan yanki na Difa da ma ƙasar mu Niger gaba daya.
Katu da wani matashi dan asalin Difa ya halarci taron kiraye da ayi aiki da dukkan shawarwarin da aka dauka saboda irin matsalolin da matasa ke ciki.
Duk kasashe daga gabas da yamma da kudu da arewa kin ji ai mutane sun zo masani ne ta university wanda suka akwai ma wanda suka yi cikin yaki na Afghanistan wanda sun zo sun yi sun ba mu bayani aka sun huto yau sun zo. Fatan mu a jama'a su yi hakuri su yahe abin Allah an sa akwai ciwo shi wanda aka kashe ma diya bai mance amma ai hakuri musulmai muke an ce wannan yaran ai dama ba su da aiki da rishin aiki da rishin karatu da wani wani shi zai sa daga an ba su abu kadan su ke taya an ce musu an ja hankalin gwamnati da Allah da karamin hukumomi su yi taimaka ma yaran nan don abubuwa da yawa alhamdulillah ni dai na gamsu.
Shi kuwa Musa Cangari na kungiyar Alternative Espacito yayin cewa yayi tunda aka gano bakin zaran daukan mataki ya rage ga na hukumomi
tunda aka gane matsala daga ina yake in ana so a fita cikin wannan hali dole sai an danga kiyaye hakokin bil'adama duka gaba ɗayan su an yi wannan sai an yi sari na gari mai dorewa bisa kan adalci da gaskiya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Kin yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku
iya. Daga Niger kuma za mu sake komawa Najeriya a can jihar Bauchi inda aka yi taron yadda jama'a su da kansu za su ba da gudunmuwar domin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jama'a barkanmu da sake saduwa.
Bauchi Cibiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness ita ce ta gudanar da gangami kan batun yaƙi da cin hanci. Shugaban cibiyar Hajiya Halima Baba Ahmad ta ce cin hanci ya samo asali ne tun daga cikin gidaje.
Yanzu cin hanci da rashawa da ya shiga tun daga kan yaro har babba. Misali zan baka, da idan ka kira yaro a ko ina dan anguwanka zaka aike shi duk inda zaka je kai a ƙari wanta ma in yaro ya ganka da kaya shi da kansa zai karɓa ya kawo maka gida. Amma yanzu wallahi ko dan gida ne kuna tare idan ba za ka bashi wani abu ba wallahi ba zai je maka aika a kankari ba karewanta ma ko uwa da uba idan suka aiki yara in sun yo anjima aike su a sake aikan sai kaga yaro ya fara ki to a gida ma kenan shine babban matsalar mutun daga gida ake farawa take tasowa ke yanzu ne daidai lokacin da ya kamata mu wayar mu jama'a kai mu kuma NGO kaga mu muke cikin jama'a to kuma wannan taron domin mu ƙara wayar mu jama'a da kai a ƙara fahimtar abin
Alhaji Abdullahi Ibrahim commissioner yan sanda mai retire yayi bayanin yadda cin hanci ya faro a sashen yan sanda a Najeriya
wa'ansu ba a daukan su aikin sai sun ba da kuɗi mankudan kuɗi wannan ba ni jin kunyan fada domin me domin na san ana yi kuma wani abu ne wanda yake shi ma gaba ɗaya ya dawo yake gana dan kai mai daukan dan sanda ko soja ko wani abu kace da mutumin da zaka dauke shi a recruit kurto sai ya baka 100,000 kai ka san ka karfafa musu guyuwa yayi corruption ne kuma wannan ni commissioner din sanda ne ba wai ina jin kunyan fada ba ne don in akwai wanda zai challenge dina ya zo ya same ni har gida mu tattauna da shi dan na san suna yi
a jihar Gombe kuwa kungiyar Rasulul Azam ta ƴan masabin Shi'a ne ta gudanar da taro na ƙasa kan zaman lafiya da Sheikh Sale Zaria shine babban sakataren kungiyar Rasulul Azam na ƙasa a yayin da Reverend John Silent Tula daga bangaren Krista sun gabatar da jawabi kowannen su
wancan hanya na tsaron ra'ayi yanzu baya taimakon addini duban da aka bata sunan addini a duniya musulunci ya zama da masa suna fa tsauran magana kausa magana gafarta wancan bid'at da wancan wala taqulu liman alqa'il qum assalamu alasta mu'mina kada ku ringa cewa wanda ya yi muku sallama kai ba mu'mini bane alqur'ani ne kai fadan wannan
krista da musulmai ya kamata su riga zama suna shudanya a wuri daya saboda littattafan nan guda biyu sun ba da fassara yadda ya kamata yi zama da makwabta
Luhab Muhammad Muya Amurka daga Bauchi a Najeriya
Zawata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku
to da fatan za a gafarce mu domin ko na'ura ta so ta yi muna tutsu da farko kan mu shawo kan matsalar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a nan binnin Washington yanzu kuma muna agogwa ce karfe 10:11 da minti 22 ga kuma shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako a wannan karo zamu kawo muku karashin maudu'in da muka fara tattaunawa ne akai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga neman ma dan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama dan kasa ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwa shirye na musamman da muka hada tare da abokiyar aiki na Karina Chaudhry sunana Mahmud Lalo kuna sauraron sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Idan ba a manta ba, a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da Hajiya Rahinatu wata 'yar ƙasar Gabon da kuma Shehzadin Chaudhry 'yar ƙasar Bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan Amurka. Mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambaye Shehzadin kan yadda ta yi fafutukan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar.
My in-laws family is very nice. They fix the doctors for me.
Surukaina ne suka samar min asibiti, suka kuma zaɓen min likita da kuma ƙwararre a fannin kula da yara, kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki.
To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka. Ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba, wato suna zuwa ne domin 'ya'yansu su samu takardun zama 'yan ƙasa a nan Amurka. Mun tambayi Hajiya Rahinatu ko wannan batu ya taba wulgawa a zuciyarta?
Nin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zan dare musu ina son da suka ce ba zan dare shi dan nan America dan America ne in jira shi takardun su ya fito.
Sannan ba ta boye mana burinta na samun da ba Amurke ba.
Da manna ne ma dana ya samu takardun America da ƴaƴa na biyan da na haifa nan ba mai takardun America kuma hanya na ne a ti nake zuwa nake saro kayan zan saya. Inda yake sun yadda suna so su ba ma dana takarda na ce garin zauna kuma dan ya samu takarda. Na zauna wata uku kuma dan nan aka bashi passport American nazo da shi.
Right after I delivered I was in depression and that continued for a very long time.
bayan da na haihu sai na shiga cikin mummunan tunani na wani tsawon lokaci. A wannan lokaci na san cewa zai tafi abin babu dadi. Na so a ce shi ma ya ji yadda na ji.
Ko da yake Shezabin ta ce an kai ta Amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau, amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida, lamarin da ta ce ya yi tasiri a kanta. Wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu, dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala, musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta. Amma ga Hajiya Rahinatu wannan ba matsala ba ce. To da yake dan Hajiya Rahinatu wanda ta sawa suna Muhammad ya dan tasa, na tambaye ta shin ko ya san shi ba Amurka ne?
Ya san cin shi ba Amurka ne, yanzu ko marin shi ma ka yi ce muna gidan nan zai kira 911. Kuka ce musu mu annan ba 911, ce da ka koma can kasan ku ka kira 911, annan mu ba mu san 911 ba, domin yi muna shigantaka buge shi muke.
Irin wannan al'ada ta zuwa Amurka domin haihuwa na ci gaba da faruwa ne yayin da aka kammala zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, wanda kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana, an yaƙi neman zaben ne da lafazi na nuna ƙyamar baƙi. To wai shin yaya Amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan ƙasa? Mun zagaya birnin New York, inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu.
America is great country.
Amurka ƙasa ce babba, ka gane? Amurka ita ce ƙasa ta farko a duniya.
Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli ƙasar.
Yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi.
Wannan kuwa alfahari take yi da ƙasar ta.
To me being American,
a wuri na zama ba Amurkiya shine yin alfahari da nuna ƙauna ga ƙasa ta.
Wasu ma sai su rasa abin da za su ce.
It's actually a really tough question.
Kai, wannan tambaya ce mai wuya. Ban taba tunanin ta ba. Gaskiya ban sani ba.
Bayanai dai sun nuna cewa koda wannan al'ada za ta sauya, wato al'adar zuwa wasu ƙasashen waje a haihu, musamman ma nan Amurka, ba abu ne da zai sauya nan kusa ba. Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako. Sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu madadin Karina Chaudhary da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniyar Amurka na musamman. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Masu aure har wa yau za ku sake muna aikin gafara domin ku ba za mu iya kawo muku sakonnin da ku kuka aiko muna ba.
Masu sauraro ga labarai a takaice. A wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Sudan ta Kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan Yuli na shekarar 2016 zuwa watan Janairu na shekarar 2017 a garin Yei. A yau Juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu da kuma ofishin kula da haƙƙoƙin ɗan adam ya wallafa. Rahoton ya bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi akan fararen hula da zaben wasu ana kashe su sace-sace da ƙona kadarori fararen hula gami da fyaɗe ga mata, manya da ƙanana, ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yaƙin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya bada damar ci gaba da binciken. Sai kuma Donald Trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a ƙasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban Amurka a yau Juma'a, inda zai bar White House cikin rikice-rikice wanda ya jawo wasu 'yan siyasa ke kwatanta shi da rikicin Watergate, wanda ya yi sanadiyar sauke tsohon shugaban ƙasar Amurka Richard Nixon. Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis cewa muna fatan mai da wannan al'amari bayan mu.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, kuma kafin mu tashi bari mu taya Umar Abubakar da Aminu Abdullahi murna auren su da za a ɗaura gobe da safe a gidan Madawakin Goro a garin Kwantagura idan Allah ya kai mu. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu amadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman na Zara Ahmed Hausawa da ya taimaka min wajen gabatar da shirin, sai Julie Gresham ta bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa.